إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 7 ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda daidai da 16 ga watan Agusta shekara ta 2021 miladiya. Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari ni DRA Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Ahkamul Janaiz wa Bid'uha na Sheikh Muhammad Yasir Al-Tibani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, inda muka kwana a cikin takfinul mayyit, gaba muke magana akan yi wa mamaci likafani. Mun kwana a shafi na 80 ana wa bugun a ƙarƙashin faƙarata wa yustahabbu takfinuhu bi thawbin wahidin aw aktsara fawqa thiyabihi, babin da ke magana ne akan mutumin da aka kashe shi a wajen yaƙi, in shi ne an so a binne shi da tufafin da ke jikinsa lokacin da aka kashe shi, sannan a ɗaura masa likafani ɗaya ko biyu ko fiye da haka. A jerin gwanon karatun wannan littafi, wannan shi ne majalisi na 47, mun karanta wannan gaba, malam ya ce akwai hadisai guda biyu akan kisan Mus'ab bin Umair da Hamza ibn Abdul Muttalib. Shi ne ma na ya ce al’ula a wannan gaban za mu tashi. Hadisi na farko wanda ke nuna ana binne mamaci wanda ya mutu a wurin yaƙi da tufafin da ke jikinsa sai a ɗaura masa littafani ko ɗaya ko biyu ko fiye da haka. Shi ne ma na ya ce an Shaddad bin al-Had, hadisi daga Shaddad bin al-Had أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به واتبعه. بل لي ونؤتمي دقتكن أو ياوه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا ورم ما إكن ألا وجم من زن ألا إرادة منشن ألا سقارة بطا قديش دا آلا ينسى. فآمن به يي إيماني دشي واتبعه كما يبو من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال sa'annan wannan mutumin yace uhajiru ma'ak fa'awsa bihi nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'd ashabihi wannan dan koyan yace zan yi hijira tare da kai ya ma'aikin Allah sai manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi da alayensa yayi masa wasilci akan wasu daga cikin abokan tafiyarsa falamma kanat bimana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasilci akan da sahabbansa wasu daga cikin sahabbansa dangane da shi wannan mutumin dan ƙauyen فلما كانت غزوة خيبر ايايين دا اكياكين خيبرة واندا الله يبوئي تهنن علي بن ابي طالب وما خيبرة ان ياكيني شكرة بقوي باين هجرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا مكة زوا مدينة اتكين كيرون واندا واتا محرم kamar yanda Ibn Sa'd da kuma Ibn Ishaq ya fadi a cikin sirarsa wanda Ibn Hajar al-Asqalani da yazo kan qadiyar ya rinja yadda maganan Ibn Ishaq cewa a watan al-Muharram ne wasu sun ce wato ba a watan Muharram bane amma Ibn Hajar al-Asqalani ya rinjaye da wannan ruwayar cewa ita ce tafi karfi cewa a wannan wata irin wannan wata shine watan al-Muharram aka yi yakin Khaybara shekara ta bakwai wanda Allah ya bada buɗi ta hannun Ali bin Abi Talib ghanima an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha shay'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan yaki na Khaybara ya samu wani abu na ganima akan Yahudawa fa qasama wa qasama lahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasa wannan ganiman sai ya kasa a ba wannan dan kauyen da ya musulunta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa a'ta ashabahu ma qasama lahu abokansa abokan wannan mutumin suka kai masa nashi kasan cewa manzon Allah ya ce a baka naka kaso na wannan yaki wa kana yar'a zahrahum shi kuma wannan dan kauyen yana musu kiwon dabbobin su yana kiwon dabbobin wa'ancan abokan da suka kai mai sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma ja'ahum da'uhu ilayhi shi lokacin da yazo wurin su in yaje kiwo ya dawo yana dawowa sai suka bashi nashi kasan fa qala ma hadha sai wannan dan kauyen yace wannan kuma fa menene wannan qal قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله تيرا دا منكم الله سقاره تبتا غري شي da alayensa shine ya kasa maka wannan ganimar yace a baka fa akhadahu fa jaa bihi ila an-nabi صلى الله عليه وسلم sai ya karba sai ya je wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yace fa qala yace ma hadha ya ma'aikin Allah me wannan kuma qal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa yace asamtuhu lak na kasa na baka ne qala sai wannan dan kauyen yace ma ala hadha tabi'tuka ni ba kan wannan nabi ka ba ba dan a bani wannan na musulunta ba na musulunta ne dan wa dan Allah ba dan a bani wani abu yasa na musulunta ba ولكن اتبعتك على أن أرمي إلى ها هنا وأشار إلى حلقه لتنائي إيماني نيدكي يا مائك الله saboda in naje wajen yaki a harbe ni anan sai nuna wuyansa a harbe ni anan ya fito sai ina ga bayan wuya ce ni buri na ke wato in mutuwan me shahada bi tsamin fa amutu a harbe ni ga mashi ko da baka in mutu shi ne buri na wato in shahada fa adkhul al jannata dan in shiga al janna ta ji mafi fakiya burin sa ba abun duniya bane burin sa ina ne al janna wa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in tasdiqillaha yasduquk in da gaske kake yi tsakaninka da Allah, Allah zai gaskata wannan manufa taka. Bi ma'ana abinda ka faɗi in har daga zuciyarka haka take, to Allah zai tabbatar maka da wannan manufa. Ai da yawan mu muna cewa muna son kaza ko? In har abin nan da muke so daga zuciyarmu haka yake, to Allah zai tabbatar maka da manufarka. In kuwa kai ya ce shaɗi faɗi ne kawai burgewa ne ko muka faɗi to duk abin da zamu faɗi Allah ba zai cin mana burinmu ba saboda daman ba Allah muke nufi da shi ba ina fata muna gane sakon to falabithu qalilan wa annan mutanen sai aka dan zauna jim kadan wani dan lokaci thumma nahamu fi qitalil aduwi sa'annan suka tashi suka zabura wajen zuwa yakin a kanci makiya bai a khaybara fa utiya bihi annabi sallallahu alaihi wasallam yuhmal shi wannan dai mutumin yace yana so a harbe shi anan da fito ta baya ya mutu dan ya shiga aljanna sai aka zo da shi rangaranga zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rike an dauko shi kadi asabahu sahamun haitu ashara mashi ya same shi inda ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakan ya faru da shi kaga me kenan Allah ya nufa sai Allah ya tabbata masa da me burin sa ina fata an gane mu kuma da yawan mu duniya muka nufa sai Allah ya kyale mu da duniya ina fata an gane saboda da yawan mu idan ka lura al'amuran da muke yi na rayuwa duniyar muka sawa gaba to shi yasa sai Allah ya kyale mu da duniyar ta koya mana hankali duniya babban gari ko eh sai ta koya mana hankali amma in muka nufi Allah to duniya za ta zo mana a kaskance an gane sai yace fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a huwa shi din ne yanzu yana so ya tabbatar shi ne wannan mutumin da ya zo ya ce min yana so a harbe shi a ina a wuyarsa ko makoshinsa ya fito baya manzala yana tambaya shi ne ya yi wannan maganan qalu na'am sahabbai suka ce gaskiya ne shi ne qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqa Allah fa sadaqa ya gaskata Allah sai Allah ya gaskata shi min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi ga cikin mu'minai akwai mazaje da suka gaskata Allah akan alƙawarin da suka yi faminhum man qada nabahu faminhum man yantazir kuma badalu tabdila ga ciki akwai wanda manufarsa ya cimma shi ne mutuwar da yake so na shahada ya cin masa daga cikinsu kuma akwai wanda yana jiran shahadar ta zo ta same shi mazala ce duk wanda ya nemi shahada a wurin Allah da gaske kuma har Allah ya kaddara ya mutu bai samu wannan shahadar ba
in har da gaske yake a zuciyarsa, to Allah zai kai shi matsayin shahidai koda ya mutu akan gadansa.
Kaga me, innamal a'malu binniyat,
ayyuka da niyya take. Wato kyakkyawan niyyarka shi Allah ke dubawa ya cimma burin, wato ya cimmaka ya baka burinka, ka cimma burinka.
Zai tabbatar maka da manufarka kuma ya tabbatar da abin da kake akai saboda kyakkyawan niyyarka. Amma in kana da mummunan niyya kuma kana faɗi a baki cewa kai kyakkyawan niyya ne, ko ba jima ko ba daɗe, Allah sai ya nuna niyyarka ƙarya ce. Ina fata an gane. Kuma abin da kake faɗi a baki, Allah sai ya nuna wa mutane cewa abin da kake faɗi a baki ba gaskiya ba ne. Ina fata an gane. Saboda haka koda yaushe mun nemi yardan Allah ba yardan mutane ba, saboda riban nas la tudrak, in ka yardan mutane ne ba za ka taɓa samunsa ba. Ina fata an gane. Duk kyautatawanka kana gama wani zai ce kai mutumin banza ne, haka ne? Kuma duk yanda kai ka ce za ka faranta wa wani rai, kana gama wani ya ce aikin banza, shikenan kuma. To amma idan ka nufi Allah, wa ke juya zukatansu? Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Azza Allah sallallahu alaihi wasallam yace lallai zukatan bayin Allah rantakaffinsu suna tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsotsin Ubangiji, yana juya su yanda ya ga dama. Saboda haka Allah ne shi ne kai zai iya juya zuciyar ɗan adam ya kintsa masa ya sa ya soka, kuma shi kadai ne zai iya juya zuciyar nan ya sa ya kika. Duk yanda wani zai sa don wani ya kika, idan ba don Allah ba ne, ko da ya kika na ɗan wani lokaci, Allah shi zai juya zuciyar ya kintsa masa ya sa masa ƙaunanka a zuciya, kuma ya sa masa yardanka. Saboda haka sakka nemi na mutane, na mutane yana da iyaka, amma ka nemi nawa? Ubangijin mutane. Idan ya yarda da kai, kowa ma zai yarda da kai. In ko ya ki yarda da kai, kowa ma zai ki ka kai, hatta mahaifin da ya haife ka sai ya ki ka, hatta mahaifiyar da ta haife ka sai ta ki ka, kai hatta ƴaƴan da ka haifa sai sun ki ka, kai hatta iyalin da kake rayuwa da ita sai ta ki ka, idan Allah ne ya ki ka. Saboda haka ka nemi yarda Allah ba na mutane ba. Allah ka shirar da mu. Malam ya ce ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. سيمن زن الله تيرا دا منشن الله سقارة تبتع قريش دا على ينسى يسا مثل التفني وتع الكبا ناسا رجابرا يسا يللت يشرش يسا يللت يشرش كمن زن الله صلى الله عليه وسلم ثم قدمه وصلى عليه. Manzon Allah ya gabatar da shi ya masa sallah. Fa kana fi ma zahara min salatihi, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da gare shi a cikin sallan da yayi wa wannan sahabin da aka kashe, wanda mashi ya cake shi a ina makoshinsa ya fito ta baya, manzon Allah aka ji ya faɗi yana addu'a, sai aka ji ya bayyana. Yana daga cikin wani fiqh. Wani lokaci manzon Allah, kaga wannan sallan gawa ce ko? Ana yi ne ame a asirce ko? To wani lokaci akan bayyana saboda a karantar da masu bin sallan cewa fa ga abinda ake karantawa. Wani lokaci har a sallan azhar ko la'asar, wani lokaci sahabi yake cewa, yake bada labari daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wa kana yusmi'una ayatan bisala, wani lokaci a sallan azhar ko la'asar, sai mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah, sai mu ji an ce, ya ce suhufi ibrahima wa musa, sannan sai ce Allahu akbar. Ba kai wannan a cikin mutane za ka gano kuranka? To kuma ba kai kabiliya ba, kuma ba kai ba'adiyya ba, za a ce karatun zamani ne ko? Eh, za a ce ka fi yaron zamani. Ina ba ta gani sahabin manzo Allah ke bada labari, yace wani lokaci manzo Allah yana karanta mana aya daya a cikin sallan azhar ko la'asar,
saboda musawwace sura ya me ya karanta kaga yanzu ka sa maka kanka wannan karatun a zuciya ko da limamai ba sa yi duk ranan da kaje ka ga wani waje an yi kuma liman da yi kulliya ba bai ba adiya ba kanka ce me kanka ce a zo da sabon me yawa yayi daidai saboda yayi raya me sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko a cikin addu'an da yayi na sallah ga addu'an da aka ji ya faɗi dan inda bayyana baya ba za san me ya faɗi ba suka ce mun ji shi ya ce Allahumma hadha abduka ya ubangiji wannan mutumin da ke gaba na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bawanka ne kharaja muhajiran fi sabilik ya fita yayi hijira saboda kai ya Allah fa kutila shahidan ka kashe shi yayi shahada ana shahidun ala zalika ya Allah ni ma na sheda yayi shahada manzon Allah ya sheda masa cewa lallai mutuwan da yayi mutuwa ce ta me ta shahada kaga wannan ya nuna ikhlasin sa kuma Allah ya nufa sai Allah ya gaskata shi ni da kai yau me ke tsakar da mu duk abin da zamu yi mu nufi Allah a ciki mu gani shin Allah zai cimma wato zai tabbatar da burin mu ko ba zai tabbatar da burin mu ba in muka ga cewa mun tabbatar da burin mu ya cika kenan Allah muka nufa sannan Allah ya ba mu in kuwa muka yi muka buga muka ga akwai matsala ko mu ƙara kyautata niyyar mu ƙara kyautata alaƙar mu da Ubangiji ina fata mun gani malam yace akhrajahu Abdul Razzaq wannan hadisi Imam Abdul Razzaq ya fitar da shi a cikin musannaf nasa hadisi namba 9597 wan nasa'i haka imamu an-nasa'i shi ma haka garawaito wannan hadisi a cikin sunan al-kubra ta sa mujalladin farko shafi na 277 والطهاوي حكى امام الطهاوي في شرح المعاني اتكن شرح المعاني نافع مجلد فرقو شافي نا 291 والحاكم حكى امام حاكم اتكن مستدرك نافع مجلد نا 3 شافي نا 295 زوا شافي نا 596 والبيهقي في السنن حكى امام البيهقي يفتد شيء في سنن الكبرى تاسع الذين هدو شاتي ن 15 زوا 16 والدلائل حكى يزوا اتكن دلائل النبوه نا امام البيهقي الذين هدو شاتي ن 22 قال يتي قلت سينتي واسناده صحيح اسناد wannan حديثي ingantacce ne rijaluhu kulluhum ala shart muslimin ma ada shaddad bin al-had yace jerin gwanan mazajen da suka rawaito wannan hadisi dukkan su sun zo a bisa sharadin da Imam Muslim ya gindaya a cikin sahihin sa zai fitar da jerin gwanan mazajen da ya fitar da shi a cikin hadisin sa amma ma ada shaddad bin al-had banda wannan sahabi Shaddad bin al-Had yace lam yukharrij lahu shay'an Imam Muslim bai taba fitar da wani abu daga gare shi na isnadi akan cewa ya nakalto hadisi daga gare shi wala dayyir malam yace amma duk da haka wannan baya cutarwa fa innahu sahabiyyun ma'ruf sai ce shi Shaddad bin al-Had dinnan sahabi ne sananne kasantuwar Imam Muslim bai fitar da shi a cikin sahihin sa hadisi da wannan sahabin ba baya cutar da hadisin an gane saboda shi sahabi ne sananne wa amma qawlu Shawkani fi nail al-awtar yace maganar da Imam Shawkani ya fadi a cikin littafin sa Nailul Awtar mujalladi na 3
shafi na 37 yace taba'an lin nawawi yace yabi shi imamu shaukani yabi abinda imamu nawawi ya fadi fil majmu' a cikin littafin sa al majmu' bi sharh al muhazzab mujalladi na 5 shafi na 265 me yace innahu tabi'iyun shi imamu nawawi ya samu imuwa ya jingina cewa Shaddad bin al-Had cewa ba sahabi bane tabi'i ne shi ma Shaukani sai ya ce eh ba sahabi bane tabi'i ne sai malam ya ce fa wahamun wadihun fala yughtaru bihi malam ya ce imuwa ce fili kada mutun ya ruda da wannan maganar da wa'annan manya-manyan malaman suka faɗi ina fata an gane saboda wannan babi ne na amana na ilimi su sun samu kuskure suna ganin cewa tabi'i ne amma gaskiyar maganar ba tabi'i bane sahabi ne to kuma an san sa to duk sahabi ne a babin jarh wa ta'dil da kuma ma'rifatu sahaba an san sa to dan me yasa za a ce mai tabi'i ina fata an gane ka gane tahsil al-hasil kenan ko har ga san sahabi ne to dan me yasa idan wa'ancan sun faɗi sai a ce a tunda wa'annan manya-manyan ko sun faɗi wannan maganin sai a karkata zuwa gare su shi ne malam ce a karkar rudu wannan maganin ba daidai ba ne imuwa ce ta kwashe su suka ba da wannan fatawa saboda abin da ya zo musu na ilimi kenan a tunaninsu cewa tabi'i ne ba sahabi ba kuma sai ya tabbata cewa sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga tunda sahabi ne za a ce wa'annan ajiman malaman sun faɗi kaza sai a ajjana abin da ya tabbata a ilmance sai abu nasu ka gama zai yiwuwa ina fata an gane Allah ya sa mu dace malam yace asani hadith asaniya hadisi na biyu an Zubair bin al-Awwam radiyallahu anhu qala hadisi daga Zubair bin al-Awwam Allah ya kare yadda a gare sa shi fa Zubair abokin kasuwancin sayyidina Abubakar ne kuma sayyidina Abubakar shi ya musuluntar da shi sa'annan ya dauki diyarsa Asma'u binti Abi Bakr ya aura mata dawa da yarsa shi kuma Zubair mamansa ita ce gwaggwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Safiyatu binti Abdul Muttalib har uwar Hamza ina Abdul Muttalib ina ba ta an gane to kaga ashe akwai dangantaka shi kuma al-Awwam shi ne kuma wato ɗan uwan nana Khadija al-Awwam bin al-Khuwailid babansa shi ne Khuwailid kaga suna da dangantaka kenan ko Abraham yace lamma kana yawmu Uhudin a yayin da ya kasance ranar yakin Uhudu أقبلت امرأة تسعى سيدا وتما تاتن تنا تتهوى تنا تتهوى إذ إنني أكا بني سوى كنا وأن دا أكا كشي سأياك أهدوك تنا تتهوى وورن سوى تعني فتا فتا دوسو سيدا ما كان تنا تزوى نيسا كنا إكي بعد الأبار حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى har sai da ta kusa ta zo wurin saman inda wa'anda aka kashe su a yakin Uhudu suke su Hamza kenan da sauransu qala fa kariha an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tarahu sai manzon Allah ya kyamaci a ce ta ga halin da gawawakin su suke a ciki mace ce zuciya ta zai iya me tsinkewa sai manzon Allah ya ki yadda abatta ta zo wurin فقال سيمن ذا الله تي المرأة المرأة اي قامتتن كان زوا قال فتوسمت انها امي شي زبير بن العوام تي انا جن هكا نتي دين ده اكي ماما ناني امي صفية سيفة دي سنان يتي دين ده اكي بايت يا تاتي كي زوا صفية بنت عبد المطلب har warwa Hamza bin Abdul Muttalib saboda an kashe shi yace ina jin an ce ga mace can zuwa yace sai na ce kai diyan da aka yi mai biya ta ce fakharajtu as'a ilaiha, yace sai na fita da sauri ina tafiya dan in kai wurin da take. Fa adraktuha qabla an tantahi ila alqatla,
sai na riske ta a hanya kafin ta zo wajen da gawawwakin su Hamza suke.
Qala sai Az-Zubair bin al-Awwam yace faladamat fi sadri, sai ta dake ni a kirji. Kenan tunda ya tsaya ne ya hana ta ne zuwa, sai ta dake shi a kirji. Wa kanat imra'atan jalda,
yace ta kasance mace ce mai duka.
Kaga mai da yasa ce ko? Qalat, sai ta ce ilaika da arza laka, ba ruwanka ban yadda ka tare ni ba. Uwar take gayawa ɗanta ko Safiyatu binti Abdul Muttalib take gayawa Az-Zubair bin Awwa, ba ruwanka kar ka tare. Fa qultu, Az-Zubair yace sai na je mata, inna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam azama alayki,
lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa, lallai manzo Allah ya ɗau azama kakki zo nan. Fa waqafat, kawai sai ta tsaya,
saboda doka ne ko ba za a saɓawa manzo Allah ba, sai ta tsaya sak a duwa tarbiya. Wa akhrajat thawbayni ma'aha,
sai ta fitar da tufafi guda biyu, zani guda biyu.
Ashe abin da ya kawo ta kenan ko? Ta samu labarin me an kashe dan uwanta Hamza bin Abdul Muttalib,
sai ta dauko kuma ta ji labarin likafanin da za a binne su ya me ya fasara.
Kada mun manta hadisin da muka karanta a baya ko? Sai ta zo da likafani guda biyu. فقالت هذان ثوباني جئت بهما لأخي حمزة,
وأنن زنن قدابيو
لكفن النن
نازو ودتن واناني حمزة.
أما جزا قول نازو ودتن واناني حمزة وانن ساقو. فقد بلغني مقتله,
saboda labari ya iso gare ni an kashe shi.
Ka duba yadda jini yake ko? Ta zo ne ka bada dan a rufa asirin wa ɗan uwanta. Fa kaftinhu fihima, sai ta ce wa ɗanta ka je ka binne ɗan uwana da wannan likafanin ka sa mai ita. Kaga shi ne fikirin da ya sa mana ya kawo, kuma ya ce mana za a iya sa guda biyu, ɗaya ko biyu ko ko sama da haka, sai yanzu an kawo guda biyu. An gane? Kaga fikirin ya fito ko na bakar shi kenan. Me ya faru? Kala shi Az-Zubair bin al-Awwam ya ce faji'na bis-thawbayni linukaffina fihima hamzata,
sai muka zo da likafanin nan guda biyu
dan mu binne waye babbansa ko? Babbansa ko kuma ne kawunsa, zai zama kawu ko? Dan su binne kawunsa da shi. To me ya faru? Sai ce fa'iza ila jambihi rajulun min al-ansar qatilu,
sai muka ga a kusa da Hamza ga wani mutumi daga cikin mutanen Madina shi ma an kashe shi.
Kadi fu'ila bihi kama fu'ila bi Hamza,
an masa musula yanda aka yi wa Hamza, an yi fata-fata da jikinsa yanda aka yi wa Hamza,
an yi kace da jikinsa. Fa wajadna ghadabatan wa haya'an an nukaffina hamzata fi thawbihi,
yace sai muka ji kunci a ce irin wannan mutumin ka irin abin da aka yi wa Hamza,
a ce mu ɗauki likafanin guda biyu
mun nade Hamza da shi shi mu kyale shi sai muka ji zafin yin haka kuma muka ji kunya a ce mun rufe Hamza shi kuma mun kyale shi kaga wani tarbiya ake ba ta anan saboda haƙin ne musulunci ko yace an nuqatina hamzata fi thawbaini ace mun lullube dan uwanmu ko kawuna hamza da likafani guda biyu wal ansari la kafana lahu shi kuwa dan madinan nan babu likafani a jikin sa ya rani fa qulna abda wato zubair bin al-awwam yace sai muka ce li hamzata thawbun likafani dai a ba hamza walil ansari thawbun shi ma dan madinan nan shi ma a bashi guda daya kaga ya raba kansa kenan ko faqaddarnahuma sai muka tsara shi a haka fa kana ahaduhuma akbar min al-akhar sai muka ga sai daga cikin su ya fada girma shine hamza ya fadan madina saboda shi dogo ne kuma sai muka ga likafanin daya ya fi me daya فقرعنا بينهما sai muka za muka yi zabe tsakanin su waye kamata abin ne shi da babban waye kamata abin ne shi da ne karamin fakaffanna kull wahidin minhumā fi thawbin alladhī sāra lahu sai muka dilli kafani ga kowanne ɗaya daga cikin su wanda likafanin da ya fada wurin sa nan sai zama dogon muka bashi shi kuma wanda muka bashi daya an gane wanda kuma aka yi tafa fitukan ja hamza a jawo nan ya fita ya jawo nan ya fita sai manzo Allah ya dauka ya ce a ba wani mutumi shi kuma yana tsaye ko riga babu a cikin sa shi a lokacin ya samu tufafin da zai sa kawai jabtan sa kawai ya sa haka yake yawo da shi ba haka kuma yake sallah yake komai saboda bai da riga me mallaka ba a ranar likafanin wani ya zama rigansa akwai mutumin da talaucinsa ya kai talauci haka yake yau duk yadda muke complaint din talauci a yau wanda talaucinsa ya kai irin wannan ina ba ta an gani to wannan fa likafanin wani ne ya zama rigansa kuma haka suka bautata wa Allah kuma yaddan Allah suka samu aljanna Allah ka shiryar da mu malam yace wannan hadisi akhrajahu Ahmad Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad hadisi namba 1418 wasiyaqu lahu bi sanadin hasan sannan siyaqi nasa ne da isnadi kyakkyawa والبيهقي حتى امام البيهقي اتكن سنن الكبرى تاسع مجلد 3 شافي 401 وسنده صحيح اسنادنسا كما كندتتشي ني غاني اسنادن وند ني wannan hadisi kindatacce ne to yanzu kaga mun samu dalili ko kuma ga hadisi kenan za a iya binne shi da biyu za a iya binne shi da nawa guda daya in ba domin wancan da aka samu kusa da shi ba da guda nawa za a binne shi da guda biyu kuma wanda yana nuna maka idan maslaha ta zo kada ka duba kanka kai ka duba wanda yake dan uwanka a addini kaga mu a arewa abin da ya kashe mu yau kenan duk lokacin da matsala ya taso farkon abin da mutum yake fara dubawa amfanin kansa in kuwa ya san ba zai samu amfani ba dan uwansa ne zai amfana to zai daki dai abin gara kowa ya rasa kamar yanda shi bai samu ba kan ma wancan din ya samu kaga wannan shine kashe mu arewa kaga wannan yana nuna mana ukhuwa billah dan uwantaka domin wa Allah ai yana da iko yace ai wannan shine wajibin mu ko na dan uwan mu amma sai ya ji zafi ya zai a ce ga dan uwansa kawunsa su binne shi su kyale wannan mutumin kaga wannan imani kenan ko imani shike motsa ya zaburar da mutum yayi abin da ya dace kuma raunin imani shine ke hada wato haifar da kiyayya hasada kafi da dawalo a cikin zuciyar dan adam to shi yasa duk yanda mutum zai yi yayi kokari ya tsakace zuciyarsa kada ya bar wannan bututu shedan yayi kaka gida da katutu a cikin sa idan ko yayi ya shiga cikin hatsari shi yasa ai manzala ce inna fil jasadi mudghaha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb yace jama'a ku saurara inna fil jasadi mudghaha lalle a gangan jiki akwai wata tsoka idza salahat salaha al jasadu kullu in tsokan nan ta gyaru gangan jikin dan adam ya gyaru wa idza fasadat fasada al jasadu kullu in kuwa ya lalace gangan jiki ma ya lalace sai manzon Allah ya amfani da harfu tambihin wa taukidin yace ala ku saurara wa hiya alqalb wannan tsokar ba komai bace face zuciya na ba ta gane saboda da shi ka zama dan adam saboda shine idan ya gyaru ka zama mutumin kirki idan ko ya lalace kyawun jikinka koshin lafiyarka ina fata an gane da karfin jikinka baya kara maka komai sai bala'i amma idan ya gyaru shine ruhinka kaga yanda muke kwadayin gina jikinmu haka ya kamata mu yi kwadayin gina zukatanmu shine yafi wajibi akan gina jiki wani in zai ci abinci sai yayi counting din vitamins din da zai ci abincinsa kana son vitamin K kana son vitamin C kana son vitamin D yana son kaza duk ababan vitamins sai yayi kokari ya cakuɗa sa abincin da zai ci sannan kuma ya duba protein calcium da waye duk sai ya duba abubuwan da ya tattara duk a cikin one meal ba yana tunanin ya hada wannan amma bai yi tunanin ya hada calcium din da protein da vitamins ko dike da waye da waye duka ame abututun zuciyarsa da zai sa shi ya zama mai karfin alaka da Allah shi sa kaga muke samun matsala a rayuwarmu Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon gyara zukatanmu wanda zai amfane mu duniya da lahira to a wannan gaban ya kamata mu kwana idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi akan faqara ta 40 insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba dole bane ku kwana da mamaci yana iya zama dole da wani sharadi idan aka fahimci cewa ana tsoron wani abu zai iya zuwa ya shiga ina fata an gane ko kuma ana tsoron mayagu masu ajiye layu da wani makamancin haka za iya tsayawa saboda kare mutuncinsa wani zai iya zuwa ya zafar wani abu a jikinsa ina fata an gane in an san kana iya samun wannan to wajibi ne a kula da shi amma in an san yana waje amintacce shi kenan ba dole bane sai an kwana da shi kana fata ka gane Allah ka shirye da mu Allah kuma ka ba mu kyakkyawan makoma na'am haramna ma ka jami'an na'am ba a mai wanka sallah ma ba a masa sai dai an ga dama halilu dai shi a ji abin da shi kawai eh daraja da yake da shi sauran mutane ne ya ku bayu da suka mutu lafiya lau suke bukata a roƙa musu gafara shi daga jinin farko da ya daga jikinsa duk laifin da ya Allah ya ce so 70 kaga ai daraja ba ɗaya bane yawa to gaji da wani sahabi ya tambaye manzo Allah me yasa aka tattalawa shahidi irin wannan gara asad da romo zala ce ai ya ishe shi bala'i saran da ake masa ko duba da fa babun diga bane an dinga datsa a soka a karka ai har sai ya dena wuce abani yanzu kaga jirin kan shi kenan bugu daya ga take na a'a har yanzu baza a kore shi ba amma yana da sharadai duk mutumin da ya tafi yaki ana tafiya yaki ne na addini wanda tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a karkashin jagora ta musulunci kaga yanzu ba mu da shi a kasa duk ababan da yake gudana yau a duniya duka daga fada sai kabilanci sai kuma siyasa ina ba ta an gane to akwai kabilanci akwai kuma siyasa ina ba ta an gane yawa kawai ana boyewa ne da sunan addini wasu za ka ga siyasa ne wasu kuma kabilanci wasu kuma addinin da shigowa an gane to irin wa'annan duka ba za ka ce wato shahidi bane irin shahidin da aka kashe shi a wajen yaki ana gwabzawa tsakanin musulmi da wanda ba su ba sai dai yana babin wanda manzo Allah ya kira ya su wanda aka kashe shi saboda addininsa ya yi shahada wanda aka kashe shi saboda mutuncinsa shi ma ya yi shahada wanda aka kashe shi dan wato dukiyarsa shi ma ya yi shahada sai kaga wannan shahada ta wancan babin amma ba ta wannan babin ba ina fata an gane yawa kaga ba an yi rigima kwanaki an kwanakin nan a jinsu ba har an kashe wasu daga cikin musulmai ba sai a ce to wa'annan da suka aka kashe muna roƙon Allah ya sa sun yi shahada saboda an kashe su ne akan me akan addini dan su musulmai ne kaga akan addini kenan ko kaga su addu'a ake musu kuma za a musu wanka kuma za a sa musu likafani kuma za a musu addu'a za a musu sallah sabanin wancan an gane Allah ya samu dace ina gani shikenan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك